This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asari da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau ranar Talata 27 ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hafiz ba makanin labarai.
To Sarfilu, manyan jami'an kasashen Amurka da China na fatan cewa tattaunawar da za su yi ta haifar da tsami ido. Kungiyar dalibai likitoci ta Najeriya ta yaba da kwazon da jami'an tsaro suka yi na kubutar da dalibai likitoci guda 20 da wasu 7 daga masu garkuwa da mutane a ƙarshen makon da ya wuce. Masana kimiyya da ke nazarin kwayar cutar kyandabiri sun ce tana canzawa cikin sauri, yayin da hukumar lafiya ta duniya ta fitar da wani shirin dakile cutar.
To Allah kyauta, kanin labaran duniyan kenan. A cikin shirin za a yi cewa nadin alƙalin kotun koli da shugaban Najeriya ya janyo zargin wata manufa ta daban.
Bana tunanin ƙara albashi zai zama dalilin da za a zargi gwamnatin tarayyar Najeriya ko kuma shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu kokarin yayi amfani da alƙalai ya cimma burin shi na siyasa.
Haka kuma za a ji cewa bayan da hukumar shige da fice ta Najeriya ta sanar da ƙarin kuɗin fasfo domin bunƙasa shi ya zama daidai da tsarin duniya, wasu 'yan ƙasar na ganin
wannan ƙarin kuɗi ya zo mana da bazata, saboda a yanayin da ake ciki yanzu bai kamata ma farko ma a mai magana kuɗin fasfo ba a wannan yanayin.
Muna kuma ɗauke da shirin noma tushen arziki, wanda a yau zai duba matakan da gwamnatin Najeriya ke ɗauka don inganta harkar noma a ƙasar, wanda Muhammad Hafiz Baballe shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta email. To amma fa sai mun fara da kashi na farko na labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Mai bada shawara kan harkokin tsaro na Amurka Jake Sullivan da babban jami'in diplomasiyyar China Wang Li sun faɗa a yau Talata cewa suna fatan tattaunawar da za su yi ta haifar da ɗami ido, yayin da suka gana a Beijing. Abokan ƙawancen Washington, Japan da Philippines sun zargi China a cikin 'yan kwanakin nan da ta da hankali a yankin, inda Tokyo ta zargi Beijing da keta sararin samaniyarta, yayin da Manila ta kira ta babbar mai kawo cikas na zaman lafiya a kudu maso gabashin Asiya. Sullivan ya faɗa bayan ya isa babban birnin ƙasar China a tsakar ranar yau Talata cewa yana fatan tattaunawar mai inganci tare da ministan harkokin waje Wang. Ya ce za mu zurfafa cikin batutuwa da dama da suka hada da batutuwan da muka amince da su da kuma waɗancan batutuwa, inda har yanzu akwai bambance-bambance da ya kamata mu tafiyar da su yadda ya kamata. Rasha ta kai wa Ukraine hari da makamai masu linzami 10 da jirage marasa matuka 81 a yau Talata. Rana ta biyu a jere ana kai har-haren ta sama, yayin da jami'an Ukraine suka buƙaci abokan ƙawancen su da su baiwa sojojin Ukraine taimakon kayan aikin da za su iya kai wa Rasha hari wuraren da take amfani da su wajen kai har-hare. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce har-haren sun kashe akalla mutane 4 tare da jikkata wasu 16. Zelensky ya faɗa a shafin X cewa ba shakka za mu mayar da martani ga Rasha game da waɗannan da sauran hare-hare. Laifukan da ake yi wa bil'adama ba za su iya tafiya ba tare da hukunta su ba. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce dakarun tsaron saman ƙasar sun harbo makamai masu linzami 5 tare da jirage marasa matuka 60, yayin da wasu jirage marasa matuka 10 suka faɗo a yankin Ukraine. Kungiyar dalibai likitoci ta Najeriya ta yaba da kwazon da jami'an tsaro suka yi na kubutar da dalibai likitoci guda 20 da wasu 7 daga masu garkuwa da mutane a ƙarshen makon da ya wuce. An sace su ne a ranar 15 ga watan Agusta, lokacin da aka kai wa ayarin motocin sahari a lokacin da suke tafiya wani taro a jihar Enugu da ke kudu maso gabashin ƙasar. Daliban dai sun fito ne daga jami'ar Jos da kuma Maiduguri. A tattaunawar shi da muryar Amurka Fortune Olaye, kakakin kungiyar NIMSA, ya ce
Although we are happy that the security agency were able to rescue our colleagues and
duk da cewa muna farin cikin yadda jami'an tsaro suka samu nasarar ceto takwarorin mu ba tare da an samu wani cikas ba, amma har yanzu rashin tsaro yana kan gaba musamman a wannan aiki na kiwon lafiya. Abin yayi yawa za su iya sace likita domin likita yi wa wani dan uwansu magani. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce an kubutar da dalibai likitoci guda 20 da likita ɗaya da wasu mutane 6 da aka yi garkuwa da su daga hannun waɗanda suka yi garkuwa da su ba tare da faɗa ba a cikin jihar Benue da ke arewa ta tsakiyar ƙasar ranar Juma'a 23 ga watan Agustan da ya wuce. Hukumomi sun ce dai ba a biya kuɗin fansa ba.
To nan ba Juma'a ba Hafiz zai sake damar da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan naɗin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wa mai shari'a Kudrat Kekere hukun a matsayin sabon shugaban alƙalan kotun koli ta Najeriya ya zo a daidai lokacin da ake ta zargin shugaban cewar yana ƙara fifita sashen shari'a ta fuskar ƙara musu albashi da wa'adin shekarun aiki domin wasu buƙatu na daban. Wakilin Umar Faruk Musa ya yi nazari akan wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗo mana.
Ko da yake bayan da aka rantsar da shi a matsayin sabon shugaban ƙasa na Najeriya, Bola Ahmed Tinubu ya yi alwashin cewar zai duba hanyoyin da zai yaƙi cin hanci rashin a ɓangaren shari'a a Najeriya, inda yake kyautata zaton cewar ƙara musu albashi da tabbatar da jin daɗinsu na gaba-gaba a hikimomin da za a yi amfani da su gurin wannan nasarar. To amma fa waɗansu 'yan Najeriya suna zargin cewa shugaban yana amfani da wannan damar ne watakila domin shagaba ɓangaren shari'a na Najeriya ta yadda idan bukatunsa na yau da kullum akan karagar mulki ko zaɓe ya taso za su iya ba shi haɗin kai da goyon bayan da zai bukata. Kuma menene gaskiya ko rashin gaskiya wannan zargin shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu dai ya fito fili ya goyi bayan matakan taimakawa alƙalai na wurin ƙara musu albashi da kashi 300 cikin 100 da kuma ƙara musu wa'adin kasancewa a cikin aikin gwamnati daga shekara 65 zuwa shekaru 70. Daɗin daɗawa ya nuna hanyoyi ko sha'awarsa na cewar minista na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ya tabbatar da ya baiwa alƙalai hurumi ko damar mallakar filaye a babban birnin tarayya wato Abuja. Akan wa'annan batutuwa dai na tuntuɓi barista Nasir Sa'id, wani mai sharhi kan al'amuran shari'a a Najeriya, domin in ji ko akwai kamshin gaskiya a zarge-zargen da ake yi ko kuwa dai magana ce ta adawa ta 'yan siyasa ake yi wa shugaba Bola Ahmed Tinubu yarfe.
Wannan zargi ne kawai, bana tunanin ƙara albashi zai zama dalilin da za a zargi gwamnatin tarayyar Najeriya ko kuma shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu kokarin ya yi amfani da alƙalai ya cimma burin shi na siyasa. Saboda na farko dai idan mun kalla abubuwan da 'yan Najeriya suke kokawa ga sashin shari'a shine ana zarginsu da cin hanci da rashawa. Kuma gwamnatin tarayyar Najeriya ta zauna ta kalli kuɗaɗe da ake biyansu na albashi da allowance a matsayin hanya da dole a duba domin a kubutar da wannan sashi daga zargin da ake musu. Idan aka samu musu da kuɗaɗe na albashi isasshe, ana tunanin zai taimaka musu wajen sauke nauyi na yin hukunci akan gaskiya da daidai. Amma duk lokacin da ka bar ma'aikacin shari'a da albashi mai karanci, to kaga ka jefa shi cikin yanayi mara kyau.
Barista Nasir Sa'id kenan mai sharhi kan al'amuran shari'a a tattauna da ni da shi a Abuja. Kuma da Salihu Dantata mai gwagwarmaya ne akan yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya.
Eh, hakikan kam ana zarge-zargen shugaban ƙasa Shehu Ahmed Bola Tinubu akan ana ganin saboda yanda an kai shari'arsa wanda wa'ansu ke zarge-zarge bai zo bisa ga yanda ya kamata ba, shi yasa yake nuni ma bangaren shari'a musamman ma na tarayya so da kuma basu wa'ansu abubuwa. Ita Justice Kudirat Kekere kunde an san lokacin tana cikin wa'anda sun kai shari'an opposition din ma gwamnatin jihar Imo, amma ake kiran shi gwamnatin shari'a da sauransu saboda shi ba wai ya tsaya zabe bane da sauransu. Ya zo ga cire Emeka Ehediwa. Don haka abun dubi a nan duk zarge-zargen da za a ji wasu lokuta akwai alamun gaskiya.
A yanzu dai akwai ɗansu 'yan Najeriya da ke ta cece kuce dangane da naɗin da aka yi wa mai shari'a Kudrat Kekere hukun a matsayin shugabar alƙalin kotun koli ta Najeriya, ganin cewa tana cikin kwamitin da ya yi wata shari'a da ta kawo kace na ce a cikin ƙasar. Umar Faruk Musa, Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya damu da ƙarshen labaran duniya.
yayin da hukumar lafiya ta duniya WHO tabbatar da wani shiri a ranar Litinin don dakatar da yaduwar cutar kyandabiri. Masana kimiyya da ke nazarin kwayar cutar sun ce kiɗa tana canzawa cikin sauri, wanda ke dagula kokarin yaki da yaduwarta. Shirin na watanni shida zai lakumi dala miliyan 135 na ƙara sa ido, rigakafi da kuma ɗaukan mataki. Shirin ya ce kokarin dabarun rigakafin zai mai da hankali kan ɗaiɗaikun mutane da suke cikin haɗari sosai, da suka haɗa da yin mu'amala ta kusa da sabbin waɗanda suka kamu da ma'aikatan lafiya don daƙile yaduwar cutar. Hukumar lafiya ta duniya tana janye ma'aikata a ƙasashe da abin ya shafa, in ji ta. Amma hukumar WHO ta ce akwai ƙalubale na aiwatar da shirin. A ƙarshe, ana iya tsare shugaban kafar Telegram Pavel Durov a hannun 'yan sanda har zuwa gobe Laraba, bayan masu gabatar da ƙara na Faransa sun ce suna ba da ƙarin lokaci domin yi masa tambayoyi, yayin da wani babban aminin shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi zargin cewa Washington ce ke da hannu a kame shi. Masu gabatar da ƙara na Faransa sun faɗa a ranar Litinin cewa an kama Drob ne, hamshakin attajirin nan ɗan ƙasar Rasha a ƙasar Faransa, a ƙarshen makon da ya wuce a wani ɓangare na binciken laifuka da suka shafi hotunan lalata da ƙananan yara da safarin mugun ƙwayoyi da kuma hada-hadar damfara ta dandalinsa. A yau Talata, kakakin masu shigar da ƙara ya ce an tsawaita tsare Drob da sa'o'i 48 a ranar Litinin. Dukkan ɓangarorin biyu na yakin Ukraine da kafofin labarai da kuma na farfaganda a faɗin duniya suna amfani da dandalin aikewa da saƙon, wanda manazarta suka bayyana a matsayin filin daga na intanet sosai.
Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, hukumar kula da shigar fice ta Najeriya ta bayyana ƙarin farashin kuɗin fasfo wanda zai fara aiki daga ranar 1 ga watan Satumba. Sai dai hakan bai wa 'yan ƙasar daɗi ba, ganin cewa al'umma na fama da matsin tattalin arziki. Wakilinmu Rukayya Basha ta duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ta haɗa mana.
A wata sanarwar da hukumar shige da fice ta Immigration ta fitar, hukumar ta bayyana cewa za a samu ƙarin kuɗin fasfo daga ranar 1 ga watan Satumbar shekarar nan. Hukumar ta ce fasfo mai shafi 32 wanda yake da ingancin shekaru 5 farashinsa zai tashi daga naira 35,000 zuwa naira 50,000, sai kuma mai shafi 64 mai ɗauke da ingancin shekaru 10 farashinsa zai ɗaga daga naira 70,000 zuwa naira 100,000. Hukumar ta ce ba wai haka kawai ta yi ƙarin farashin fasfon ba, ƙarin ya zama tilas ne ta yi shi domin sabanta shi da zai daidai da tsarin ICAO da kuma sauƙaƙa samun shi, kuma hakan zai bawa hukumar damar bude sabbin ofishoshin samar da shi. Sai dai ƙarin farashin bai yi wa 'yan ƙasar daɗi ba.
Sunana Yakubu Garba. Wannan ƙarin kuɗi ya zo mana da bazata, saboda a yanayin da ake ciki yanzu bai kamata ma farko ma a mai magana kuɗin fasfo ba a wannan yanayi. Gaskiya fasfo ba zai samu ba, sakamakon ko a da din ma a ne yake da arham ma kafin ka samu sai ka fi wata uku kana ta bibiya har yawanci in su kola shim ne aka baka har lokaci ya tike.
Suna laitarin so ban ji dadin shi ba, saboda ba abin da dan Najeriya yake tsammani bane. Karin kudin passport matsalan guda biyu ne. Na farko, idan kai zaka yi amfani da shi inda zaka je in bukatan kasuwanci ne ko karatu ko kuma fita jinya, to da wani zaka je? Da kudin jirgi, da karin kudin passport, ko kuma da kudin makarantan ko kudin jinyan?
Rulwanu Ladan ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullun ya ce irin wannan karin farashin ba abun mamaki bane idan aka kwatanta da yadda farashin komai ke tashi a ƙasar.
Maganar ƙara kudin fasfo a Najeriya, lalle waɗannan irin abubuwan ba sabon abu bane a Najeriya. Ko da an ƙara ko ba a ƙara ba, wannan kuɗin inda ya dace ya je ba zai je ba. Yanzu idan muka duba kwanan baya, wannan Mr. Ojo, wannan ministan, ya maida abubuwan online har ana jin daɗi, a haka matsalolin da ake samu shekara nawa da ta wuce har yau ana cikin ta dan zaka nemi passport din baka samu ba saboda haka mu abinda zamu ce wannan abun haraji ne za a samu makasa amma idan aka sami haraji ina harajin yake zuwa wajibi ne hukumomin mu su duba waɗannan abubuwan tsananin rayuwar yayi yawa ko ina haraji ko an ƙara ma ba ganin ƙarin zamu yi a ƙasa ba saboda haka tabbas wannan abin yana da illa ga ƴan ƙasa duba da abin da mutane suke ciki a wannan lokacin kuma a ce an ƙara din passport
nayi kokarin tuntubar hukumar mai kula da shige da ficen sai dai hakan bai samu ba domin ba su amsa waya da kuma sakon karta kwana da na aiki musu ba ƴan Najeriya da yana ci gaba da bayyana kokin halin matsin rayuwa da suke ciki Ruqayyah Basha muryan Amurka daga Abuja a Najeriya
to a gaida Ruqayyah Basha wannan shirin da zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryan Amurka a birnin Washington DC a jamhuriyar Niger za a iya samu mu a wato a kan tashar mu ta voahausa.com yanzu a nan Washington DC a gwamna cewa karfe 11:16 yanzu kuma sai shirin mu na gaba
noma tushen arziki
noma tushen arziki noma
jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa yayin da ƴan Najeriya suka gudanar da zanga-zangar nuna adawa da tsananin tsadar rayuwa da suka koka cewa ba su taɓa ganin irin ta ba a cikin gwamman shekaru duk da cewa gwamnatin ƙasar na cewa tana ɗaukar wasu matakai na sauye-sauye a fannin tattalin arzikin ƙasar sai dai wasu al'ummar ƙasar sun ce su dai ba su gani a ƙasa ba wakilar Madina Dauda ta tattauna mana da ƙaramin ministan noma da samar da abinci na Najeriya Santa Aliyu Sabi Abdullahi kan irin matakan da gwamnati take ɗauka don daidaita al'amura a fannin noma Madina Gareki
Distinguished Senator Aliyu Sabi Abdullahi mutane sun dan yi zanga-zanga na nuna yunwa da rashi ya ka kalli wannan zanga-zanga domin har yanzu jama'a na cikin yunwa
to alhamdulillah na ɗaya dai duk abin da zan faɗa in dai har kan wannan maganar ne to masu sauraro su lura cewa ni musulmi ne kuma bai yiwuwa in kasance ina musulmi sannan ba zan yi imani da jarabtar ubangiji ba abubuwan da ke gudana na farko tukunni na ɗauka jarabta ne Allah ya kawo mana dukkanmu wannan kuma abin da ya bukata shi ne mu koma lale mu sake zama mu dubi al'amari wanda ya zanga-zanga yana da inci ya zanga-zanga sai dai kamar kullum abin da ake nufi shi ne nan ka tuna yadda kake da daman ka filge hannunka cikin iska to daidai inda hannunan naka ya tsaya muddin bai taba wani ba to iyakar hakinka kenan amma muddin zaka filge hannunka har ka duki wani to kai ma ka san ka shiga hakin wani to Allah ubangiji ya bamu ikon tsayawa bisa kan iyaka kuma kada mu keta hakin wani maganar batun gwamnati ai gwamnati ta san cewa akwai matsaloli shi yasa kuma ta nemi ragaman mulki don ta kawo iyakan nata dauki don magance wannan matsaloli sanin kowa ne bai yiwuwa kana da ciwo na shekara da shekaru kila ma ciwon ya riga ya ruba sannan rana daya likita don ya zo ya ce zai baka magani ko kuma don zai wani abu akai ka ce yayi dole sai dai mai da kai yanda kake kafin ciwon nan ana hankali na san bai yiwuwa to alhamdulillah shugaban kasar mu mai girma Senator Bola Ahmed Tinubu GCFR daga shigowansa mu dai ya nuna mana kamar da kuma ya bayyana ma ƴan Najeriya cewa yana son yayi iya kokarin sa shi ma ya bada nashi gudunmuwa don Najeriya ta samu saki to abinda aka dade ana banna gyaran ta bai yiwuwa bai daya dole sai an dage kuma sai an tsaya tsayin daka wanda ni na shaida naji na gani cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yana tsaye tsayin daka ka'in da na'in don ya ga cewa an kawo dauki ga waɗannan matsalolin kuma umurnin da ya bamu shine mu tsaya tsayin daka mu ga ya za a yi a magance wannan abubuwan na san ainihi wanda ke da yunwa ko yana jin yunwa shi kawai abin da yake so ya gani shine abinci
ya koshi
amma yau misali kana da kudinka in ma ka je inda ake dawa abincin in ka je dai tukunkila sai an tsaya ma an nemi kujera inda za a baka ka zauna shi ma wannan jira ne sannan idan ka zauna din ma sai an zo an tambaye ka me kake so sannan a je a duba in akwai shi a ƙasa ko kuma sai an saki tanadawa to wannan ya nuna kenan sai dai idan sandabaru za a yi majuna ba yanda za a yi magance wannan matsalolin cikin dan a sha yanzu magani yanzu to saboda haka a matsayin mu na ɗan gwamnati ba abin da za mu iya hadi a nan sai dai mu ƙara cewa mutane su ƙara haƙuri su yi afuwa su tsaya su dan ba da ƙaramin lokaci su ga yanda abubuwa za su kasance bisa tabbacin me amana da shugaban ƙasa ya dauka na cewa yana son ya kawo dauki ya kuma sa ƙasa bisa kan saiti matsalolin da ake kokarin magancewa abu ne da kowa ya sani amma dama an ce an sare ice an sare ice an sare ice jijiya daya ke rike da ita sai ka zo ka jingina akai
kaga
in ta rushe a ce kai ka rushe ina ganin kusan kaman abin da ake ganin halin da muke ciki kenan to shugaban kasa da kullun abin da yake fada shine shi ba zai kawo korafin cewa a'a ai kaza kaza a'a ya zo yi aiki ne kuma yana son ya huskanci wannan aikin kuma yana nan yana huskantar wannan aiki akasari shi yasa a yanzu mu anan ma'aikatan aikin noma da bada abinci ko kuma samun watan wadataccen abinci makasa mun riga mun zauna cikin wannan shekarun dayan nan da ya wuce abinda muka tsaya muka duba shine mu tantance menene ma matsalolin me yasa muka shiga cikin wannan hali yaya zamu yi mu magance shi sannan kuma ya za mu yi mu hana komawa cikin irin wannan hali da ake ciki kuma alhamdulillah mun gano inda matsalolin suke na daya a baya can mutane da yawa sun ce su manoma ne alhali kuma makaryata ne ba manoma bane
kun yi bincike ne kuka gano haka
mun gano haka saboda kuma gaskiya ta nuna mun haka inda aka zo aka ce an bada tallafi na noman kila hektar miliyan 1 misali nake bayarwa an zo an karbi tallafin gwamnati amma a ƙarshe an tafi da shi kasuwa an jan sayar ba yi noman ba an wayi gari kuma an zo an ce ana neman wannan hatsin da ya kamata ya hito ga waɗannan hektocin da ba a yi ba an shuka ƙarya ko ba shuka ƙarya ba ita kuma ƙarya dama hore za ta yi an ce ba ta yaya to amma mu a yanzu abin da muka maida hankali shine mun koma mu fahimci yaya ita sha'anin noma yake to bisa haɗin gwiwa da masu kididdigan al'amarin ƙasa wato National Bureau of Statistics mun gano Najeriya misali muna da gidaje wanda suke cikin harkar noma miliyan 42 waɗin ƙasar nan ko suna noman watan gona hatsi da sauran makamantansu haɗe da kiwo wasu kuma da sha'anin kiwon kifi wasu kuma a'a kiwon kifi wasu kuma a'a kiwon shanaye da kaji da sauran dabbobi wannan yanzu ya ba mu setin sanin cewa idan za mu zo planning mun san suwa da wa za mu sa gaba bisa haka shekaran da ya wuce 2023 zuwa harin wannan shekara 2024 lokacin rani noman rani da muka yi mun koyi darussa sosai na alkama da muka yi kuma ya nuna mana lalle Najeriya za ta iya ta noma alkama har ta iya samu abinda take bukata ma in ma ya kama mata ta fitar da shi na sayarwa
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban tattaunawar a madadin karamin ministan noma da samar da abinci na Najeriya sanata Aliyu Sabi Abdullahi wakilin Abuja Madina Dauda sai kuma Fiona Nanduduwa Mai da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ki sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To madalla gaida Muhammad Baballe. Yanzu kuma sai wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu ruki aika mana ta email.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Sanusi Madatai da Magaram. Kace muna kira ga iyaye da sauran dangin da ke ruwa da tsaki suna yi wa ƴaƴansu auren dole da cewa ya kamata su daina don kuwa yin hakan na cutar da yawa daga cikin ma'auratan da aka yi wa irin wannan auren musamman ma ƴaƴa mata domin sai da so da kauna ake samun kulawa da kyautatawa da fatan Allah ya sa mu gane amin ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau kai ko cewa kai shin wai yanzu haka za mu ci gaba da zama a Najeriya kullun labarin bai wuce a kashe ko a sace mutane ba gaskiya akwai damuwa fa sosai idan dai haka za mu ci gaba da tafiya Allah ya kyauta amin ra'ayi na karshe da lokaci zai ba mu damar karantawa yau ra'ayinka ne Yusuf Makeri Madatai kace tsige ministan man fetur na kasar mu ta Niger wato Mustafa Muhammad Barke tare da maye gurbin sa da Dr. Sahabi Umaru da gwamnatin mulkin sojan kasar mu ta Niger ta yi wallahi yayi daidai domin hakan ya nuna cewa wannan gwamnati mai fada da cikawa ce don haka tun farkon zuwan ta muke ji ta ce ba za ta yi tafiya da duk wanda ya fifita muradun kansa da na masoyansa akan ƴan ƙasa ba da fatan wannan zai zama darasi ga sauran na baya to rayoyin da lokaci ya bamu damar karantawa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannu a hankali za mu rika karantawa
to madalla shirye-shiryen na zuwa muku ne ga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kafin mu karkare shirin ga Muhammad Hafiz Baballe da mai labarai amma fa wannan karan a takeice
to sarfi daga labaran a takeice mai bada shawara kan harkokin tsaro na Amurka Jack Sullivan da babban jami'in diplomasiyyar China Wang Li sun fada a yau talata cewa suna fatan tattaunawa wadda za su yi ta haifar da dame ido yayin da suka gana a Beijing abokan kawancen Washington Japan da Philippines sun zargi China a cikin ƴan kwanakin nan da ta da hankali a yankin inda Tokyo ta zargi Beijing da keta sararin samaniyarta yayin da Manila ta kira ta babbar mai kawo cikas na zaman lafiya a kudu maso gabashin Asia Rasha ta kai wa Ukraine hari da makamai masu linzami 10 da jirage marasa matuka 81 a yau talata a ranar ta biyu a jere yayin da jami'an Ukraine suka buƙaci abokan kawancen da su baiwa sojojin Ukraine taimakon kayan aiki da za su iya kai hari wuraren da Rasha ke amfani da su wajen kai har-hari shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce har-harin sun kashe akalla mutane 4 tare da jikkata wasu 16 Zelensky ya faɗa a shafin X cewa ba shakka za mu mayar da martani ga Rasha game da wannan da sauran har-haren laifukan da ake yi wa bil'adama ba za su iya tafiya ba tare da hukunta su ba Ƙungiyar ɗalibai likitoci ta Najeriya ta yaba da kwazon da jami'an tsaro suka yi na kubutar da ɗalibai likitoci guda 20 da wasu 7 daga masu garkuwa da mutane a ƙarshen makon da ya wuce an sace su ne a ranar 15 ga watan Agusta lokacin da aka kai wa ayarin motocin sahari a lokacin da suke tafiya wani taro a jihar Enugu da ke kudu maso gabashin kasar ɗaliban dai sun fito ne daga jami'ar Jos da kuma Maiduguri yayin da hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar da wani shiri a ranar litinin don dakatar da yaduwar cutar kyandabiri masana kimiyya da ke nazarin kwayar cutar sun ce tana canzawa cikin sauri wanda ke dagula kokarin yaki da yaduwarta shirin na watanni 6 zai laƙumi dala miliyan 135 na ƙarasa ido rigakafi da kuma ɗaukan mataki shirin ya ce kokarin dabarun rigakafin zai mai da hankali ne kan ɗaiɗaikun mutane da suke cikin haɗari sosai da suka haɗa da yin mu'amala ta kusa da sabbin waɗanda suka kamu da ma'aikatan lafiya don daƙile yaduwar cutar
to masu sauraro da haka ne muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare zamu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda har mun bude muku layin waya domin ku kira mu ba ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku domin sake jin wannan shiri da masu sauraron shirye-shirye sai a zarshafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahouse.com yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai Fiona Nandudo Mai wadda ta hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashim kuma nake cewa kada ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafi. Assalamu alaikum.